This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com a internet. Masu sauraron mu a ƙasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu assalamu alaikum, Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan yammacin Asabar daga nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin koshin lahiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tahe da su, ga Muhammad Lalo da kanin labaran duniya.
To, tawagar wakilan bangarorin 'yan adawan ƙasar Siriya na kan hanyar ta zuwa birnin Geneva domin halartar taron sasanta rikicin ƙasar da za a fara a yau Asabar. Shugaban Amurka Barack Obama da takwara aikinsa ta Brazil Dilma Rousseff sun amince su haɗa kai domin yaƙar cutar Zika da ke sa a haifi yara da nakasa. Wasu baƙin horo 10 ciki har da yara ƙanana 5 sun rasa rayukansu bayan da kwale-kwalensu ya nutse a gaɓar tekun Turkiya.
To, kamar kowace Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku, amma kafin nan za ku ji tattaunawar da ne da Malam Garba Shehu, babban mai ba mu shugaban ƙasar Najeriya shawara akan harkokin yaɗa labarai daga Addis Ababa, inda ake taron kolin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka. Daga Jamhuriyar Nijar kuma Sulemu Muni Barma ya aiko mana da rahoto akan kaddamar da yakin neman zaben da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya guda mana. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To, jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani dan majalisar dattawa a Najeriya ya yi kira ga tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo da ba da hujja tare da bayyana sunayen waɗanda ya zarga da yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗen da ake waka ware musu, wato domin mazaɓinsu. Tsohon shugaban Najeriya ya aike ne da wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa shugabannin majalisun ƙasar, inda ya zarge su da yin facaka da kuɗaɗen ƙasar da kuma rashin bin doka. Obasanjo har ila yau ya yi zargin cewa mafi yawan 'yan majalisun ba su gina ofisoshin mazaɓin da suke wakilta ba, duk da cewa sun karɓi kuɗaɗen da aka ware domin yin hakan. Yana mai cewa hakan ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar ta Najeriya. Sai dai yayin da yake mai da martani dangane da waɗannan zarge-zarge, shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya ce majalisar ta shimfiɗa wasu matakai domin gujewa aukuwar wata badakala da kuɗaɗen majalisar. Saraki ya ƙara da cewa nan ba da jimawa ba, majalisar za ta fitar da kasafin kuɗinta ga jama'ar ƙasar. A nashi ɓangaren, sanata Bukar Abba Ibrahim ya ce wasiƙar ta Obasanjo alama ce kawai da ke nuna cewa yana so a ci gaba da damawa da shi a siyasar ƙasar. Da yawa daga cikin shugabannin ƙasashen Afirka yanzu haka na can Addis Ababa, babban birnin Habasha ko kuma Ethiopia, inda a yau Asabar aka buɗe taron ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka, wato AU. Shugaban Zimbabwe ne kuma jagoran kungiyar ta AU Robert Mugabe ya bude taron, wanda a wannan karo zai mai da hankali kan kare haƙƙin bil'adama a nahiyar ta Afirka. Wani muhimmin batu da taron zai kuma mai da hankali a kai shine rikicin siyasar ƙasar Burundi, inda kungiyar ta AU ke shirin aikawa da dakarun wazar da zaman lafiya 5,000 domin kwantar da tarzoma da ke da tabarke, wacce tuni ta laƙumi rayuka sama da 400. Sai dai gwamnatin ta Burundi ta ce za ta yaƙi duk wata tawagar dakaru da ake shirin aikawa ƙasar. Shirye da kicin na Burundi ya samo asali ne tun bayan da shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya bayyana cewa a watan Afrilun bara zai tsaya takarar shugabancin ƙasar a karo na uku, wanda tuni ya lashe. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun koka kan yadda ake hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu, tare da musgunawa masu zanga-zanga da ke nuna adawa da gwamnatin ta Nkurunziza. Sakatare janar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke halartar taron ya yi gargaɗin cewa shugabannin da suka zura ido suna kallo ana kashe mutane da sunansu za su ɗanɗana kuɗarsu. Wata tawagar wakilan ɓangarorin 'yan adawan ƙasar Siriya na shirin isa birnin Geneva domin halartar taron sasanta rikicin ƙasar da za a fara a yau Asabar. Sai dai babu tabbacin ko mambobin kwamitin shiga tsakanin rikicin da ƙasar Saudiya ke mara baya za su halarci taron kai tsaye domin kawo ƙarshen yaƙin basasar na Siriya. Wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara kaddamar da wani taro a jiya Juma'a, duk da kauracewa taron da mambobin kwamitin da ke shiga tsakani a rikicin wanda Siriya ke goyon baya suka yi. Taron na ranar Juma'a, wanda ya fara gudana a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da na wakilan majalisar kan rikicin Siriya Stephen de Mistura, da kuma wakilan gwamnatin Syria waɗanda ambasadan Syria a majalisar Bashar Jafar ya jagoranta. Bayan taron, Mistura ya ce yana da burin ya gana da mambobin kwamitin masu shiga tsakani a gobe Lahadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu bakin haure goma ciki har da yara ƙanana biyar sun rasa rayukansu bayan da kwale-kwalensu ya nutse a tekun Aegean a lokacin da suke kokarin kaiwa ga nahiyar Turai. Kamfanin jalancin labaran ƙasar Turkiya Dogan ya rawaito cewa an ceto akalla mutane 43 daga hadarin. Yanzu haka jami'an gabar tekun ƙasar ta Turkiya na can suna kokarin neman sauran waɗanda suka tsira daga hadarin kwale-kwalen wanda ya taso daga gabar tekun yammacin ƙasar domin isa tsibirin Lesbos da ke Girka. Wani da ya tsira daga hadarin ya gaya kamfanin jallancin labaran Faransa cewa kalla mutane 20 suka bata bayan waɗanda aka ceto da kuma waɗanda suka mutu. A cikin mutanen da ke cikin kwale-kwalen dai akwai 'yan ƙasar Afghanistan da Syria. Shugaban Amurka Barack Obama da takwarar aikinsa ta Brazil Dilma Rousseff sun amince su haɗa kai domin yaƙar cutar Zika da ke sa a haifi yara da wata nakasa. Bayan da shugabannin biyu suka gana a jiya Juma'a, fadar White House ta fitar da wata sanarwa wacce ta ce shugabannin biyu sun gane muhimmancin haɗin kai wajen yaƙar cutar ta Zika ta hanyar dakufa, wato dukufa a fannin bincike da kuma samar da rigakafin wannan cuta. Hukumar Lafiya ta Duniya, wato WHO, ta yi gargaɗi kan yadda cutar ke yaduwa a hankali a yankunan ƙasashen Amurka, inda ta yi hasashen cutar ka iya shafar mutane miliyan 4. Ana dai alakanta cutar da haihuwar wasu yara kimanin 4,000 da aka yi a Brazil waɗanda suka fito da ƙaramin kai da kuma rauni a ƙwaƙwalwarsu. Zuwa yanzu babu makarin wannan cuta ta Zika. A ƙarshe, a jawabin da ya yi na wannan makon, shugaban Amurka Barack Obama ya yi magana kan shirinsa na samar da ilimin kimiyyar na'urar kwamfuta ga ɗalibai a duk makarantun ƙasar. Shugaba Obama ya ce tattalin arzikin ƙasar na sauya fasali, kuma masu koyarwa da shugabannin 'yan kasuwa sun fara gane cewa ilimin kimiyyar kwamfuta na daga wato na da matuƙar muhimmanci ga tattalin arziki. Shugaban ya kuma yi nuni da shirin na NASA da zai samar da wannan dama ta ilimin kimiyyar kwamfuta, inda yake kokarin ya ware dala biliyan 4 ga duk jihohin ƙasar da kuma dala miliyan 100 ga gundumomi a kasafin kuɗinsa na wato na nan gaba. Ya kuma yi kira ga masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban da suka hada da gwamnoni da magadan garuruwa da masu koyarwa da masu ƙere-ƙere da su himmatu wajen ganin an dama da su wajen samar da ilimin kimiyyar kwamfuta.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya. A jiya Juma'a aka fara taron kolin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka Addis Ababa, amma a yau Asabar aka yi bikin buɗe taron, inda shugaba Idris Deby na Chad ya karɓi shugabancin kungiyar daga hannun shugaba Robert Mugabe na ƙasar Zimbabwe. Ɗazun nan na tuntuɓi babban mai bama shugaban ƙasar Najeriya shawara akan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu, wanda muka tattauna da shi akan taron. Da farko na tambayi Malam Garba Shehu ko duka shugabannin ƙasashen Afirka ne ke halartar taron.
Ba za a ce duka ba, amma dai da yawa sun halarta, akwai da shugabanni da dama.
Yawa, galibi kowace shekara idan ana irin wannan taro akwai taken da ake girka wannan taro a kai, ko me taken wannan taro na bana?
To wannan dai ana magana akan kyautata rayuwa musamman ta mata, ilmantar da su da kuma 'yancinsu da azurta su, wato ta fannin samu a Afirka gabaki ɗaya. Mata dai su ne muhimmin ajenda a wannan taro.
Yau, wato Malam Garba Shehu, a ganinka me yasa aka mai da hankali akan ilmantar da mata da kyautata rayuwarsu a wannan taron koli na 26 da ake yi?
To yanzu kamar shi sabon shugaban kungiya da aka zaba, shugaban Chadi Idris Deby Itno, su san da ya bi shugabanci, ta magana cewa kwanan nan a Chadi aka sami wata budurwa ta naɗa bom a jikinta, za ta je ta naɗa, ta je ta fasa shi a cikin jama'a. Aka tambaye ta, aka ce ne me yasa za ki kashe kanki har ki kashe wasu, tace ai an biya mata cewa in ta haka aljanna za ta samu kuma in ta shiga aljanna za ta zabi mijin da take so. To kaga shi abin da yake nunawa wato toye haƙƙin mata koda wajen zaben miji ma yana tura su shiga cikin wannan mugayen hanyoyi. Saboda haka magana ce da ba a farka kwarai da gaske.
A kowace shekara ana irin wannan taro shugabannin ƙasa manya-manyan jami'ai su taru a tattauna abubuwa a watsi sai a ga kamar shi talaka bai ma maida hankali akan irin waɗannan tarurruka. Talakawan Afirka ba sa ɗaukan wannan ƙungiya ta ƙasashen Afirka da mahimmanci saboda babu wani abu a zahiri da suke gani wadda ƙungiyar take aiwatarwa a ƙasa.
To, ita dai Afirka mun san mu ba ƙarfata ai ba mu da wata wato gunduma ba mu da wata wani yanki in ba namu na Afirka din ba. Yau mutanen Afirka suna ganin yadda muke rake ta duwa turai din nan su kwaso mutanen mu a dawo da su. Wato shi kansa ake shugabannin namu suna zama su tattauna a tsakaninsu su tattauna matsaloli da suka shafe su. Shi kansa wani ci gaba ne domin waɗannan akan samu hanyoyi na faɗaɗa kasuwanci da zirga-zirgar jama'a a cikin tsakaninmu. Ba laifin mutane ba ne su gazawar ƙungiyar haɗin kan Afirka kan abubuwa da yawa yanzu kamar ko da satan ne shi shugaba da ya bar gado a shugabancin Robert Mugabe shugaban Zimbabwe. Yake magana shekara 25 ana neman aka ƙungiyar ta amince cewa mutanen yankin Sahara wajen Sahara su jefa ƙuri'a suna son yanci koko suna son su cika zama a ƙarƙashin mallakar Maroko. Har yanzu an kasa aiwatar da wannan abu. Saboda haka akwai bukatan a gaggauta aiwatar da wato shawarwari da ake neman kawai a zauna a yi surutu an tashi an bar abu. To shi kansa kuma shi ke da ajiyoyi ai jawabin da yana kaza ya nuna cewa lallai fa lokaci ya wuce da za a zauna kawai a jance a tashi dole a bi a aiwatar da abubuwa. Kuma shi ma shugaba banki mun sakataren da bankin da ya zo shi ma bukatar sa kenan ga shugabannin Afirka.
Ga kuma matsalar Boko Haram a Najeriya da ƙasar jamhuriyar Nijar da su Chadi da Kamaru ko an taɓo batun wannan al'amari na Boko Haram?
Duk ai dama wato wannan mu yana bace kwarai da gaske magana tsaro a Afirka na fitina-fitina irin waɗannan fanda namu ɗin su kansu sun san in kin san kamar Somalia arewacin Afirka ga wanda yake fama da ita gurin ya fito makotan su sannan ga Libya wanda yake kamar ta zama kamar wani shadkwata ma ta wannan ƙungiya ta ISIS da take da hatsari ga yau duniya ma gabaki ɗaya. Saboda haka an tattauna maganar rashawa da cin hanci domin a kawo da shi a kawo cigaba da abubuwa ne da yake shugaban Muhammadu Buhari ya sa a gaba yana ba su muhimmanci duka suna cikin abubuwan da ake tattaunawa kuma kafin a ƙarshen taro za a fitar da jawabi wanda zai fitar da matsayar ƙungiyar haɗin kan Afirka kan wannan batutuwa.
Yawa
a kin san shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shi ne shugaban kwamitin tsaro na ƙungiyar Afirka din haɗin kan Afirka. Kwamitin nan ya yi taro a jiya da daddare a ƙarƙashin shugabancinsa kuma shugabannin ƙasashen Afirka da dama ba ma mun yi da sun samu halarta. Kuma kin san akwai muhimman batutuwa da suke gaban wannan kwamiti musamman kamar matsalar nan ta Burundi wanda ake ta gogari a ko za a yadda a saka wato sojoji na kare lafiya na Afirka saboda fargaba da ake cewa fitina za ta iya barkewa a kowane lokaci saboda bukata ta shi shugaba Nkurunziza da ya yi tazarce. Akwai kuma matsalar kamar da nigeria mu ta ita wannan wata sahara wata yammacin sahara da kuma Darfur a garin Sudan wanda yake har yanzu kan yaki haduwa a tsakanin shugabannin don aka samu kwanciyar hankali saboda haka wannan taro ne shugaban Muhammadu Buhari ne.
To Malam Garba Shehu kenan babban mai ba mu shugaban ƙasar Najeriya shawara akan harkokin yaɗa labarai a tantaunawar da na yi da shi a Addis Ababa akan taron ƙolin da ake yi yanzu haka. A jamhuriyar Nijar kuma an ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe daga ƙarfe 10:15 daren jiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Suleiman Munibar mai aiko mana daga birnin Yamai.
Irin yadda ake tashewa a tsakiyar daren jiya kenan a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a matsayin gangamin kaddamar da yakin neman zaben dan takararta na shugaban kasa da ƴan takarar majalisar dokokin kasa. Zaben na watan gobe yana da matukar muhimmanci ga jam'iyyar ta PNDS tarayya wacce ke fatan samun wa'adi na biyu a fafatawar da za ta hada dan takararta Isu Muhammadu da wasu ƴan takara kimanin 14 galibi na manyan jam'iyyun kasar. Saboda haka na tambayi sakataren zastarwar jam'iyyar Pierre Fumakwai Gado shin ya za su tunkari wannan kalubale da ke gaban su.
Na gaya maka talakawa sun ga ayyuka da an kai musu yan shekara biyar sun ce sun gani sun gode. Kuma duka alƙalwalin da Isu lokacin da yake kamfe ya ɗauka ya cika su. Kenan abinda za mu gaya musu shine wannan gami in sun ƙara bashi iko za yi musu aiki yanan. Akwai kundi da za mu hudowa nan zuwa gobe. A cikin wannan kundin duka sabbin ayyuka da za a yi cikin shekara biyar masu zuwa an rubuta su. Kenan wanda ya ɗauki alƙawali ya cika wannan sabbin alƙawalla da za a ɗauka za a cika su tare da Allah.
MPN kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda ke neman shugabancin ƙasar Niger a yayin wannan zaɓe. Lawali Tsalha da na tuntuɓa a yayin gangamin kaddamar da yaƙin neman zaɓe ya ce jaririyar jam'iyyar tasu za ta taka rawar gani.
Waɗannan fartoci da suke da shekara 20 da wani abu su da kansu yau sun sani babu farti da ke tada musu hankali kamar MPN kishin ƙasa. Kuma insha Allah kamar yanda muka zo muka taru insha Allah za mu ci shugabancin ƙasar nan kuma mu zo nan ne mu tare jama'a mu yi musu godiya mu ba da annashuwa kamar yau insha Allah ta'ala. Canji da muke fata a Niger canji zai zo.
A daren na jiya Juma'a babbar jam'iyyar adawa ta MNCD Nasara ita ma ta shirya nata taron gangamin kaddamar da yakin neman zaben dan takararta Alhaji Sain Umaru da ke neman shugabancin ƙasa a karo na biyu da kuma ƴan takararta da ke fatan yin nasara a zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa yayin da wasu jam'iyyun ke niyyar kaddamar da nasu ayyukan farfagandin a farkon makon gobe. A halin yanzu dai titunan Yamai da na sauran yankunan Niger sun ɗauki harama sosai. Ko ina ka duba tutocin jam'iyyun siyasa da posta ake gani alamar cewa yakin neman zaɓe ya kankama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ranar zaɓe na ta he, in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe a hajji.
Kuna sauraren shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. BOA shin ƙasashe nawa ne ake kira Scandinavia? Ya al'adu da harshe da zamantakewar mazauna yankin? Ina kalmar Scandinavia ta samo asali? Mai tambaya a Wolu Ingilan Geographer Kurna Kano. Sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar Isu Hundila Faki mai cewa, muryar Amurka don Allah ku bani tarihin asalin Ibo, shin daga cikin wani jinsi suka fito suka zo Najeriya ko kuma dama a Najeriyar suke? To bari mu fara da mai sauƙin wato ansar tambaya kan ƙasashen da suka haɗu suka zama Scandinavia. Idan mai tambayar wato Malam Awal Ingilan Geographer na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Malam Awal, yankin Scandinavia kusan tsibiri ne da ke can arewacin Turai. To sai dai ruwa bai masa da'ira kwata-kwata ba. Wani sashinsa ya haɗu da wani yankin ƙasa. Malam Awal, kamar yadda yakan faru a lokuta da dama, akwai taƙaddama kan adadin ƙasashen da suka yi yankin na Scandinavia. To amma abin da aka yi ittifaki a kai shi ne yankin na Scandinavia na ainihi, masarautu uku suka yi shi, wato da masarautar Norway, da masarautar Sweden, da kuma masarautar Denmark. To amma ana nan, ganin cewa ƙasashen Finland da Ireland, baya ga makwabtaka da yankin na Scandinavia, sun kuma yi matuƙar kama da yankin ta fuskar harshe da al'ada da kuma siffar mutane. Don haka sai wasu manazarta suka shiga sa Finland da Ireland cikin jerin ƙasashen Scandinavia. Don haka sai adadin ƙasashen Scandinavia ya zama biyar ga masu wannan ra'ayin ko fassarar. To amma a hukumance duk da waɗannan alaƙoƙin idan aka haɗa ƙasashen Finland da Ireland da masarautu ukun ba a kiransu Scandinavia ba, ana kiransu ƙasashen Nordic ko kuma yankin Nordic. Ma'ana a hukumance har yanzu masarautun nan uku ne kaɗai Scandinavia. Idan aka faɗaɗa aka haɗa da Finland da Ireland ana kiran wannan haɗin ƙasashen yankin Nordic. Game da al'adu da harshe kuwa, Scandinaviyawa dai akasari tsatsun Jamusawan da ne, suna da kamannin Jamusawa ta alamar ƙarfi da jimiri. Al'adarsu dama ta Jamusawan da ɗin ce, haka zalika harsunansu da nauyi ba kamar Turanci ba, kuma suna amfani da harsunan juna musamman ma a yankunan da ke daura da kan iyakokinsu. Game da asalin kalmar Scandinavia kuwa, dama akwai wani yankin Denmark wanda a yanzu ke cikin Sweden, wanda ake kira Scania. Daga nan ne a ƙarshen ƙarni na 18 sunan Scandinavia ya samo asali. Sai kuma kashi na biyu, kuma na ƙarshe na ansarar tambayar Isuhundila Faki, mai son jin tarihin ƙabilar Ibo. Idan Isuhu na saurare, to ga daɗaɗɗen ɗan jarida ɗan ƙabilar ta Ibo kuma majiyin Hausa, Mr. Alphonsus Okoro Igwe daga jihar Abia, zai ƙara sabaka ansa. Yawa, to Malam Alphonsus, akwai bayanai kala-kala dangane da ainihin inda ƙabilar ta Ibo ta fito. Akwai masu cewa asalinsu sun fito ne daga gabar ta tsakiya, asalinsu Yahudawa ne. Akwai kuma masu cewa a'a, ba abin da iya haɗa su da Yahudawa. Ga dai bayanai kala-kala, kamar na fashin baƙin ainihin gaskiyar wannan al'amari, menene asalin ƙabilar Ibo?
Ai, shi kamar yadda na faɗa ne tun farko, na ce mawuyacin abu ne mutum ya ce ga dai inda Ibo suka fito. Ka dai gane
haka?
Amma dai ainihin yadda na faɗa, ainihin magadan wannan yankin kudu maso gabashin ƙasar ne sun fito da suka tarar da kansu dai ga su nan a wannan ɓangaren duniya inda suka kasance.
Wato dai shi ne tartibin abin da aka sani.
Kawai dai, ni dai gaskiyar magana ana fahimta da kuma duk binciken da dai na yi game da wannan. Kai dai,
to amma baka ganin akwai wata alaƙa tsakanin Yahuda da Ibo da Isa wasu ke ganin asalinsu kenan?
Ina ganin duk yadda dai ka dubi wannan za ka ƙwaƙulo wannan alaƙa ne daga irin da abin da ya shafi kasuwanci da sauransu, saboda an fi sanin Ibo da wannan abin nan ƙwazo na kasuwanci da kuma mu'amala, ka dai gane. Amma ba tabbatar da wannan game da asalin Ibo ɗin ba. Har yau dai ana dai cikin bincike, har zuwa wannan lokacin da nake ma wannan bayani ina ganin ba tabbatar da wannan ba. Kai dai mu dai mai da abin yanzu dai jita-jita ne.
To Malam Alphonsus, banda batun Yahudawa, akwai kuma wani asali da ake alakanta shi da Ibo?
Kawai dai yawanci za su ce maka ainihin ɓangaren dai akwai garin da ake ce da Uri, cewa daga can suka fito. Kuma mutane ne da suka kusanci kogin Niger. Yawanci mutanen masunta ne kamun kifi suke da kuma noman doya da kuma shinkafa. Wajen ne dai, amma wasu kan karyata wannan maganan. Kuma wasu suna ganin cewa kai dai mutanen wajen ne da yake ilimin boko, mutanen Anambra ta gunsu ne ya zo, inda dai su suka kowa runguman ilimi dai. To da yawa suka riga sauran fara rubutu. To ka gan da yake suka bayyana a Malam Bature yadda abubuwan suke, to ke ya ɗauki abin da ya ba tare da wani ainihin bincika wannan maganan ba, cewa san ne bai tushin da ya koko a mafarin Ibo. Amma da dama dai ana iya karyata wannan.
To me kake ganin
abin da ya daban-daban ne?
Yawwa, to wani bayani kuma kake ganin wataƙila masu sauraron mu za su so ji dangane da abin da ya shafi ƙabilar Ibo?
Ban dai fahimci wannan tambayan da irin da kana iya
da akwai wani ƙarin bayani da kake ganin na da muhimmanci da ya kamata kai ma isu hudila?
Ƙarin bayanin dai shi ne kamar yadda na faɗa, zuwan Turawa dai ya kawo dai wannan canji dai, matuƙar canji. Canji aka kawo, canji dai fannin addini, sannan kuma aka kawo tsarin sabon mulki. Ina ganin ma ta dimokuraɗiyya, zuwan Turawa ne aka fara irin su naɗin sarauta.
kamar musamman ma lokacin shi Lord Lugard aka fara irin naɗin sarauta, aka fara samun su sarakuna da kuma dai fadawa dai zance ka gane masu sarauta dai a lokacin an dai samu irin wannan, kuma aka zo lokacin ne kuma aka shigo da tsarin biyan haraji da yake ma musamman ma mata ba su ji daɗin wannan abin ba, da yake dabda shi abin nan aka kai shekara alif da zance 2019 ga 29 ma'ana 1929 aka zo mata gaskiya ba su ji daɗin wannan abin ba, suka tada tawaye a birnin Aba gaskiya. Ba ƙaramin hargitsi aka samu lokacin ba. Ya gane? Da ya ɗan jo ya ja lokaci ma kamun ma kome lafa lokacin.
Ka ga tsarin
ne mafi malam Bature gaskiya ba su ji daɗin wannan ba. Suka shiga wasu ka tada wannan rikicin.
To malam gaskiya
kuma ya ɗan ɗau lokaci.
Haka. Malam Alfonso, ba mamaki shi Isu Hundila zai so ya san inda al'adar yin buso koko aure da tsada sosai da ake ganin babu inda ake aure da buso da tsada kamar kasar Ibo. Ina wannan ya samu asali? Kaga an kashe kuɗi mutum an mai rasuwa, kaga hankalinsa ya tashi yana tunanin ina zai harhada kuɗi ne ya zo ya binne ko mahaifinshi ko matarsa ko ɗan uwansa da dai sauransu koko in zai aure, kaga hankalinsa ya tashi.
Ni fa ana fahimta da kuma binciken da na yi dama gaskiya babu wannan dai a al'adarmu. Ya gane? Amma ina ganin irin mutanen namun da dai suka fara fitan Turai ne daga dawowarsu suka dawo da wannan sabon salon. Gaskiya tun can dai dama gaskiya kwata-kwata babu a wannan tsarin namu na al'adarmu gaskiya. Ina ganin an aro wannan tsarin ne kwata-kwata daga abin nan gaba daya daga Turawa ne. Da kwata-kwata irin can babu. Da dai mutum kai da ya biya sadaki kuma musamman ma iyaye suna so a daura auren gaskiya sai dai a ci gaba da wannan dauran auren sannan a je a shiga azaman aure da sauransu da haihuwa da sauransu. Amma gaskiya wannan kwata-kwata da can-can zai cikin tsarin abin nan da auren yadda tsarin auren namu yake.
Ikon Allah. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alphonsus Okoro Igwe da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Yanzu ga Muhammad Lalo da takaitattun labaran duniya.
To Hajiya, da yawa daga cikin shugabannin kasashen Afirka yanzu haka na can Addis Ababa, babban birnin Habasha ko kuma Ethiopia, inda a yau Asabar aka bude taron kungiyar tarayyar kasashen Afirka wato AU. Wani muhimmin batu da taron zai kuma mai da hankali a kai shi ne rikicin siyasar ƙasar Burundi, inda ƙungiyar ta EU ke shirin aikawa da dakarun wanzan da zaman lafiya 2005.
To iyakacin shirin kenan, sai an jima da daddare da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin mu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya karanto labaran duniya, da Abdulaziz Adile Toro wanda ya taya mu zama a nan, da Ismail Almamikan da wanda ya haɗa mana sauti, Caleb Getachew da injiniyan mu Mr. Martin, ni ce Halima Jumaro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. Sai an jima da daddare idan Allah ya gwada mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.